sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja kan mita 16, 21 da 25 sai kuma kan yanar gizo akan sashenhausa.com ko voahausa.com kazalika za ku iya samun mu ta gidan rediyon amfani Fara'a da Dalol a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar shirin na musamman ne kunshe da rahoto daga Jamhuriyar Nijar kan tsinkayoyin jinkiri da za a samu kafin komawa makaranta martanin shugaban Izala Sheikh Balalau kan labarin ya rasu da dandalin Sahara Reporters ya wallafa tunzurin masu corona na biyu a Gombe a Adamawa kuma masarautar Ganye zamu shiga kada ku manta yau Litinin muna dauke da shirin a daina shan kwaya muna kuma dauke da sharhin jaridu daga Najeriya duk kafin waɗannan a dakaci labarin duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Korea ta Kudu ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar a saki samun barkewar masu kamuwa da cutar COVID-19 a karo na biyu a ranar Lahadi ne shugaba Moon Jae-in ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaba yanda aka samu rahoton kan sabbin waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus adadin da ba a taba ganin irin ta ba cikin wata guda ƙarin bullar cutar ya zo ne a daidai lokacin da Korea ta Kudu ta fara sassauta wasu dokoki da aka saka don dakile yaduwar cutar ciki har da bude shaguna sayar da barasa da gidajen rawa Korea ta Kudu ta rufe gidajen rawa da sauran wuraren harkokin yau da kullum sama da 2,100 a birnin Seoul bayan da aka alakanta sabbin masu kamuwa da cutar da waɗanda ke yawan zuwa gidajen rawa a ƙarshen mako yawanci waɗanda suka kamu sun samu asalin cutar ne daga wani mutum mai shekara 29 wanda ya shiga wasu gidajen rawa uku kafin daga bisani aka gano yana da ɗauke da cutar gabanin hakan an yi niyyar buɗe makarantu a Korea ta Kudu a wannan makon amma mai yiwuwa a jinkinta yin hakan bayan da aka samu barkewar cutar kuma bisan ce binciken da za a gudanar kan bullar sabbin masu dauke da cutar shi zai nuna mataki na gaba da za a dauka alƙalamin da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a Amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi 14.7 cikin 100 amma manyan jami'an fadar White House sun yi hasashen cewa zai iya kai kashi 25 cikin 100 kafin tattalin arzikin kasar wanda ya fi kowane karfi a duniya ya fara farfado sakataren baitul mali Steven Munich ya faɗa wa gidajen talabijin na Fox News a ranar Lahadi cewa akwai yiwuwar adadin ya ƙaru kafin daga bisani ya farfado cikin wannan shekara zuwa baki ya ƙara da cewa adadin marasa aikin yi zai iya kai kashi 25 cikin 100 yanda mai bada shawara kan tattalin arziki a fadar White House Kevin Hassett ya faɗa wa shirin Face the Nation na gidan talabijin din CBS cewa yana tsammanin adadin zai tsaya a kashi 20 cikin 100 yayin da cikin watanni Mayu da Yuni wasu miliyoyin mutane da suka rasa ayyukansu za su mika koken neman tallafi shi dai wannan adadi na 14.7 cikin 100 da aka fitar a ranar Juma'a shine mafi muni da Amurka ta taba gani tun bayan gagarumin karayar tattalin arziki da ya faru cikin 1930 amma Munich ya ce ba laifin ma'aikata ko wuraren kasuwancin Amurka bane Turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan maida martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar Khalifa Haftar na Libya suka kai hari kan wasu muradinta ko ofishin jakadancinta da ke Tripoli ko kuma wasu wurare Haftar wanda ya kafa gwamnatin adawa a gabashin Libya yana fafutukan danganin an haɓar da gwamnatin Prime Minister Fayez al-Sarraj wacce kasashen duniya suka amince da ita ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta faɗa a ranar Lahadi cewa idan har aka kai hari kan muradinta da ke Libya to za ka mu ɗaura alhakin hakan akan sojojin Haftar Turkiya ta ikirarin cewa an kai hari kan wani yankin da ke kusa da ofishin jakadancinta a Tripoli a ƙarshen makon da ya gabata sai dai dakar haftar sun musanta wannan zargin. Kotun Iraki ta saki wasu masu zanga-zangar adawa da gwamnati, matakin da ya kasance umarni na farko da sabon Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi ya bayar. A cikin wata sanarwar da aka fitar, Majalisar Shari'ar Kasar ta Iraki ta ce ƴan Iraki suna da ƴancin yin zanga-zangar muddin yin hakan bai saba wa doka ba. Yayin wata ganawa da yayi da manema labarai a daren ranar Asabar bayan wani taron Majalisar Zattawar Kasar, sabon Prime Minister ya ce akwai buƙatar a kare masu zanga-zangar, sai dai waɗanda ke da hannu a tashe-tashen hankula ne kawai za a ci gaba da tsare su. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi jami'an tsaron Iraki da yin amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawan su ya kai 600.
Madalla, za mu faro rahotanninmu ne daga Jamhuriyar Nijar, inda kamar sauran kasashen kalubalen coronavirus ya sanya rufe makarantu da kuma ake fargabar ƙarin jinkiri nan gaba kafin komawar yara makaranta. Wakilinmu Haruna Mamman Bako daga Kwanni ya aiko mana da wannan rahoto.
Watakila sai zuwa 1 ga watan Yuni a Jamhuriyar Nijar, da gwamnati na shirin sassauta dokar hana tarurruka da haduwar yawan mutane masu yawa a wuri guda. A cewar ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar wayan dalibai na birnin Kwanni Alhaji Sani Mai Kasai, ba laifi domin wannan matakin da gwamnati ta dauka kasancewa larura ce ta sanya haka.
Akwai abin da sun ka gani ai, tunda ƴan ba su ɗin barka kula da akwai minister ayi na harkar lakurgo, to an kai da nazari an kaga abin nan bai kare lokacin nan ya kamata a kara, an ka kara mutane ga su damu. Shi dai abin da aka so, a ci gaba da addu'a, a ci gaba da roƙon Allah shi yayi muna wannan abu, sai abu shi komo daidai ko shi gaba da harkoki ne.
A nasu bangaren ƴan makaranta na ƙanana aji da na kwaleji na nuna takaicin su game da wannan matsalar na rashin samun zuwa makarantun nan boko sanadiyar cutar coronavirus.
Wallahi koyi mun ga wannan da dai wai mun gaskiya abin gabe muna da diwa ba wani aiki da nake yi, ana dan rige jiga cikin gida haka da wajen Lisa Abdul Nasir CS birnin Kwanni. A muna dan diba kai gaskiya mu dai ba mu jadi wa tsaya karatu da an kai
din sunna CMA to koyi amin da cikin gida muna rijiya kana bin ji dadi ba
mun tsirsa ne sunna sai da kya ba ai muna dadi ba sai saboda ni ko aiki ma ban yi fatan mun ja bude muna mun dai wata gabar karatu.
Mamaru Okashi Jafar yasa CMD gaskiya an dai ban ji dadi ba sunna da wannan ciwon da shigo da an ka tsaya muna karatu ban ji dadi ba tun yanzu ba aikin da muka yi equal muna zuwa lesson ma
Allah Asma equal villa ina so Allah ya gwada mu an kuma rakkon lan lahiya mun zan tayya.
Kuma kungiyoyin dalibai na makarantun nan boko sun nuna rashin jin dadin su game da wannan lamarin.
Na Muhammadu Mustafa Shehu, gaskiya wannan tsaiko da hankali gaskiya bare mu mu ba mu dai ji dadin shi ba, mu dai bukatun mu dai insha Allah muna bukatar Allah ya sa dai ai exam fiske mu noto su head say live the bear in exam. Gaskiya irin wannan abu da hankali ce za a yi gaskiya nan dai Niger gaskiya akwai matsala, ta yanzu ma haka da muke baliya ce za a fasi ne ta tarado ta TV ta wani wifi ta ina farfuwa gaskiya exam bana in haka za a ta gaskiya ba za mu ci jaraba nan kware bayyada an kasa wucin shi kenan. Da Allah da Annabi duk wanda yake kawai ko yake wani waje ya dawo birni ya sa hankalin saman tele ko saurar duk ta fannin da sun kace za a yi kenan, kowa ya sa hankali sai tsaya ya yi sibir kin komi insha Allah in mun kai sibir Allah zai taimake mu kuma mu ci wannan jaraba.
Wannan lamarin na sewa da hali yayi game da karatun boko a bana, hatta da malaman makarantun boko na cewa abin ya kai musu matuƙa gaya.
Sunana Haro Umar Professor CS Alhaji Hassan kawo mu zaman banza zama da kai kakar katar da mai zama na muke ba mu aikin komi kenan zaman nan kau ka san ba shi daɗi dole dai ne muke zama ne muna zaman hutu da hutun jaki da kaya ne muke muna matsatin da abinda abin wanga ba mu saba da shi ba abinda ban muka saba da shi ba su yi sabi da lahi.
Nan dai zuwa 1 ga watan Yuni za a ganin yanda makomar karatun boko za ta kasance a jamhuriyar ta Nijar. Haruna Mamman Bako da birnin Kwanni sashen Hausan murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaishe ta Haruna da sauran ma'abota sauraron muryar Amurka a kullun, kungiyar musulunci ta Izala ta nuna mamakin yadda dandalin Sahara Reporters ya wallafa labarin cewa shugaban kungiyar na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalo ya riga mu gidan gaskiya. kuma ba a bada tazara tsakanin jama'a ba a wajen sallar jana'izar sa. Sheikh Balalo, wanda yanzu haka yake jimeta a Adamawa don tafsirin Ramadan ba tare da halartar taron jama'a ba don matakan hana yaduwar coronavirus, ya nuna mamakin yanda ƴan Sahara suka wallafa labarin mara tushe.
Allah madaukakin sarki ya kaddara ni ina raye kuma lafiya na lau, ba wanda suka fi ne mutu. Idan har lokaci yayi dole kowa zai koma zuwa ga Allah, in har Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yin hadisi ya koma zuwa ga Allah, sai kowa ma zai mutu zai koma zuwa ga Allah. Me kokarin cewa zai sa labarin wani ko ya kashe wani, ni hakuri sai ta Allah ta kasance a kan shi ba tare da an tambaye ka komai ba. Saboda haka mu muna lafiya lau, kuma ban san me ya dauke su zuwa ga wannan labarin ba. Yanzu ma muna cewa shirye ne na tafsirin mu da zamu ci gaba da wanda dan gaba kadan za a saka wa al'umma musulmi. Kuma ina godiya ga al'umma da suka nuna damuwa da wannan labari, kuma suke tubugo waya daga ko'ina a sanar da su cewa muna lafiya. A ƙara mana addu'a, Allah ya kare mu da dukkan sharrin mashananta. Kullum idan an yi magana a kai na ko na sharri ko na ƙarya, Allah sai ya wanke ni, sai ya nuna wa al'umma cewa mun labarin da haka yake ba. Saboda haka irin abin nan da ya faru da Aisha matan manzon Allah, Allah ya wanke ta kuma ta ƙara godiya Allah, to muna ƙara godiya Allah. Allah ya ƙara kare mu daga sharrin dukkan masu sharri.
Zala ta buƙaci janye labarin da neman ahwar ƙungiyar, inda daga bisani dandalin ya janye labarin da amincewa ya yaɗa labari mara tushe.
It was a mistake by a reporter thinking that just here is Zala, leader. He didn't ask where it was. I was sleeping when this whole thing was happening. When I woke up, I was still in Abuja.
Shugaban Sahara Omoyele Sowore ya bada hakurin yada labarin mara tushe. Yana mai cewa yaransa suka yada labarin lokacin yana barci don tun sako shi daga Beni daga hukumar DSS bisa tuhumar zanga-zangar juyin juya hali yake zaune a Abuja. Ba shi da hudumin yin balaguro. Kar a sha'afa, ana sauraron shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Daga Bauchi, wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana rahoton da ke bayyana yadda waɗanda aka killace don cutar coronavirus suka gudanar da tunzuri na biyu.
Kamar yadda bincike ya nuna, masu cutar coronavirus din suna samun kulawa ne a asibitin FMC, sai suka samu bayanin cewa ƴan uwansu masu cutar corona da aka killace su a garin Kwadan, wanda su ne tun farko suka gudanar da zanga-zanga, an sallami guda goma daga ciki bayan da aka tabbatar da sun warke daga cutar COVID-19 din. Ga yadda suka gudanar da zanga-zangar. Kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Gombe, Dr. Ahmed Gana, ya ce ba komai ne za a rubuta ba.
Ba komai ne da aka gani za a ce wai an mai da shi magana da za a yi ta rubuce-rubuce a kansa ko a siyasantar da shi ba. Abin da ya faru shi ne su wayanda suke kwance a wannan asibiti na koyarwa sun ji labarin ƴan uwansu da suke kwadon an sallami guda goma. Saboda haka sun fito suna tambaya ina nasu amsoshin nasu, domin a lokaci ɗaya aka ɗauki gwajin da aka musu. Kuma ba wai fada ko ihu ko wani tada hankali shine zai sa ita wannan virus din ta bar cikin jikin mutum ba. To za mu ci gaba da yin abin da ya dace akan wannan cuta, domin nauyi ne da haƙi akan mu. Duk da surutan da jama'a suke yi da siyasantar wanda suke yi, ba zai sa mu daina yin abin da ya dace ba, domin shine abin da aka saka mu.
Sai dai yanzu cewar jami'in hulɗa da jama'a na ƙaramar hukumar garin Gombe a jami'ar PDP, Comrade Garba Tela Yarwa Ganawa Jin Gombe, suna cikin fargaba.
Muna cikin halin tsoron da fargaba da rashin kwanciyar hankali ga wannan corona din, domin gwamnati ta saki sai da aka bari har aka yi zanga-zanga na medical center da na kwadon, sannan aka ce an yi rilizin ɗin mutum goma-goma. Shin suka zo suka watsu a cikin mu hanyar ba za mu samu matsala da fargaba ba? Suna kokawa ba a ba su kulawa ba, ba ma ni babu abinci.
Sai dai kuma kan batun nuna fargaba, kwamishinan lafiya Ahmed Gana ya ce suna bibiyan duk mutanen da aka sallama don tabbatar da lafiyarsu.
Za mu ci gaba da bibiyansu ko ta hanyar waya da sauransu, domin samun labarin zaman lafiyarsu da zamantakewansu ko akwai alaman ciwo in ya sake fitowa. Kuma kafin a sallame su daman za a musu bayani. Ba wai don kai ciwo yau kuma ka warke shikenan ciwo ba zai sake kama ka ba. Ya danganci yadda ka tafiyar da rayuwanka da kuma yadda jikinka ta yi
tanadin wa'annan kwayoyin halittu da za su yaki wannan ciwon ko da ya sake dawowa. Amma dai a yanzu ba mu da wani kididdiga na wa'anda suka warke suka sake kamuwa.
Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro majiya kwakwara ta labaru masu tushe. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan. Ibrahim Abdul Aziz, shigo ka ba mu labarin masarautar ganye da sarkin gwangwari ganye Alhaji Umaru Adamu Sanda.
Yanzu haka masarautar ganyen da ke cikin manyan masarautu da ke jihar Adamawa tuni ko ta kafa kwamitocin yaki da annobar cutar ta coronavirus da yake ma bayyana irin matakan da aka dauka a yankin sa mai mataba ga wani ganye. Alhaji Dr. Umar Adamu Sanda yace su ma sarakuna iya al'umma fa ba za a basu a baya ba. Ga wani ganyen wanda ma ke cika shekaru 20 a ganin sarauta ya koyi karin hatsi game da irin matakan da suka dauka.
Kara shiga ko zuwa masarautai ko coci-coci wanda mutane su kai 50 ko 20 a daina. To dai waɗannan dukkan kuma faɗa kan jama'a mu muna gaya ma hakimin namu da kuma jimiloli da jama'an mu gaba ki da su tabbata su bi wannan fasirin na gwamnati muna iya kada kamar ruwa kawai kuma mutane sun famu ta suna zuwa cin fason mu nan ganye da sauran su mun dauki matakai da za su tabbata waɗannan ba su shigo su kawo mana wasu cuta ba. Ka'idodin da ake so a bi in ka bi haka zai taimaka ba mutum da zai samu ba saboda haka jama'a mu gaba ki da muna son a bi ka'idodin da dauki da gwamnati kuma hukuma ta fiye ta gabatar ma jama'a.
Annobar cutar ta coronavirus yanzu haka ta sa masarautar take ta batun bikin shekaru 20 na mai martaba ga wani ganyen. Tuwa ko wasu nasarori aka samu a zamanin mulkin sa kawai yanzu.
Ma zai ce abin farin ciki ne mutanen da suke samu damar suna zaman lafiya ba wani bambanci ko na addini ko na kabila ba kuma ba taɓa samun wani masifa ko fada tsakanin mutanen da wannan masarautar da ke wannan godiya da ta yi a wannan masarautar kuma mun gode wa Allah domin yawanci yaran mu sun sami wannan masarautar lokacin da na hau sarauta mun sami mataimakin shugaban kasa na Najeriya a lokacin da nake yi a wannan masarauta mun sami dan wannan masarauta ya zama wannan masarauta mun sami dan wannan masarauta ma zama fati kiyaman nan ne shi ya wakili Adama akwai bauta a samun senate a wannan masarauta a lokacin da ke karkar mutu mun sami senate mun sami yaran mun sami ayyukan biyuwar
haka nan kuma mai martaban ya ma bayyana irin wasu matsalolin da al'umma suke fuskanta kasancewar su manoma
yanzu kamar su kun masu noma suna son abubuwa kamar taki yanzu yana da wayar samu da taimako abubuwan da zai taimake su samu dan riba su to wajen kiwo ma ana so yadda za a sami da rami shanu suna wahala suna ta mutuwa da rashin abinci da kuma abubuwa to mun ga taimaka wannan fanni za a sami cigaba mutanen mu nan kuma yadda na faɗa akwai damuwa na rashin tsaro don mutane wurin mu da akwai duwatsu manya-manya akwai kuma yadda na faɗa national park gandun daji wanda ta fi girma a Nigeria tana nan muna sharing da Taraba state wato da shiga abubuwa duk waɗannan akwai matsaloli na samun abubuwa wajen ilimi ba dole yaran mu suna so ko waɗanda suke so kamar taimako na so gaba na scholarship akwai kuma rashin ayyuka da yi
yankin da ganye na makwabtaka ne da kasar Kamaru kuma yankin na da albarkatun noma da gandun daji baya ga albarkatun kasa da kuma ma'adinai Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
daga masarautar ganye a jihar Adamawa zamu kawo muku shirin a daina san kwaya wanda Binta Ezero take shiryawa
sake saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya sunana Binta Ezero jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su dauka domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma to kamar yadda wasu sun ku suka ji a shirinmu da ya gabata shan miyagun kwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da kasashen mu na Afrika kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar dabi'a wanda shiganta cikin sauki amma fita daga ciki sai ikon Allah a cikin shirinmu na yau za mu yi kokarin bayyana illoli da ke tare da shaye-shayen miyagun kwayoyi yanzu bari dai mu ji daga bakin kwararren likita Dr. Illa Al-Hassan a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar domin ya bayyana mana wasu illoli da cututtuka da masu shan miyagun kwayoyi ke fuskanta ko kuma za su iya fuskanta
shan miyagun kwayoyi yana iya kawo kamar cututtuka da yawa yana iya taba abin da ake ce mishi kwada kaga kwada in ta takulali ba a ci ba a magani amma ba karamin matsala ba sai yana iya kawo mutum har ya zo ya samu ya rasu bai take haka yana iya taba abin da ake ce ma anta ma in ta taku antuka ana sai ya samu a tsaka matsaloli da yawa har ya kai shi ma yana isa ma kansa kala-kala shi kanshi wannan shan wannan kwayoyi bai take haka nan abin wanda yake ta taba kwakwalwa antuka yana isa mutum hahuka shan wannan kwayoyi yana isa ma mutum ciwo kala-kala tunda akwai cika wanda ake dauka tunda ka san kwaya kala-kala ne akwai masu sha kamar sifson din dauka ne ake a sha a yan hadiya wasu kuma allura ne suke yi kai da abubuwa ga sanan kala-kala kenan ka ko a wannan ana yin dauka cikin kamar irin su wanda ake ce ma hepatitis B kamar irin su ciwo wannan na sida da wasu daga cikin su don kun gani barma shan kwaya abu ne yake wanda yake da illa da yawa bisa kan mutum shi kashi don kun fahimta kenan haka nan akwai illoli kala-kala bisa harkan ke take mai miji zaman take wa mutane gaba dai tunda kuna gani yau terrorism yanda ake ciki shi kanshi wannan kwaya ce ke take da shi wannan kasuwanci kuke gani kenan abu ne wanda ya zama to kamar da duniya ma ne gaba dai in mutane suka sha kwaya nan ba abin da ba su iya alhali inda suna cikin kansu a tsaka akwai abubuwa da yawa wanda ba su isi mai wannan kwaya ka gani akwai inda yau zaka dauka mutanen nan saboda wannan abu ne ka wani rezo ne ake cewa na mafiya kuna gani yanda kamar kasashe irin su Italia irin su Bolivia irin su Mexico har babban kasa ma Amurka kuna gani yanda suke fama da wannan matsaloli na miyagun kwaya kasu sun shiga ko ina in ka dauka cikin airport ake cikin ina ne ko ina akwai wannan sumoga na miyagun kwaya eh duka shine ke tafi da wanga dukkan matsaloli musamman ma bisa harkan terrorism wannan kowa ya sani duk masu abin kuna ganin da an duba cikin wannan ayyuka na kwaya banda shi akwai illoli wannan ke shi ma na kasa da kasa kamar na blashiman da jan kana kudaden haram mutane suna alhali suna wannan kasuwanci ne mai na kwaya ne mai sai a zo a sa su cikin security na kwarai domin a ce a ga abinda kake yi shi ne ka samu alhali kwaya ce ta sa wannan don kun gani illa ya ku ce mata kiwon lafiya kadai biya zamanci bisa haka tattalin arziki ma shi kanshi
a likitance idan aka yi kakari aka samu wanda yayi nisa cikin amfani da miyagun kwayoyin nan akwai wani mataki da ake dauka domin cire masa kwadayi ko kuma sha'awar ta'ammali da miyagun kwayoyi
kwarai ko akwai matakai jiya wanda ake dauka a likita ana antuka akwai magunguna da wanda ake so ake aikin iya ba mutum har ya kai wannan shi harkan kwayoyin fitar ita me kun so abu ne wanda yake ba wurin mutum ne kadai ba har a lokacin mutum ya kamata a duba kakanne kamata ke zama tunda in ma ka bari yanzu hukuma cikin miliyoyi inda mutane ke abin ga wannan miliyoyin da ya fi san mutane me lalle a likita kana kama mutum lalle ana akwai abubuwan jiya wanda ake ba mutum domin abin ne zo sauki fa wasu suna iya samun su bari tunda ka san likita mutane suna jibin kawai magani kada a likita ba magani kada yake yi ba akwai please an shaje wannan psychology wanda ake da mutane wajen likita da yawa don kai yana kawo a ja hankalin mutane a ba'an turai ana aike ta yani kamata mutum na a hana shi rayuwa da mutane wanda suke tare da wannan abubuwa
wadannan dalilai ne ke bambanta miyagun kwayoyin da ke haddasawa masu ta'ammali da su tabuwar hankali da kuma waɗanda ke haddasa wasu cututtuka irin na cutar koda nan da ka bayyana
duka guda ne me yasa suke taba hankalin mutum ba sai ka san in mutum ya sha mai da yake shine zuwa gaba abu ana yana taro na taro haye ta kwakwalwa shi kuma wancan wajen abin da nake na shi bada da wannan amma kurudi ne ake dauka mutum yana daukan su yana dauka yau gobe ya gobe kun san abu ne abin da toxicity da su kwarai kamar goma ce ana sha yau gobe ya gobe abin sai kai yawa shi yasa shi ka taba wannan abubuwa har su kai samu mutum wasu daga cikin su ma wani kansar kina mun fara abin ya kawo kansar haka har kan sai a hankali
to masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako zamu duba abin da wasu hukumomi ke yi game da shan miyagun kwayoyi a kasashen su yanzu a madadin Sulaiman Mumin Barma da Julie Lagos Gresham wacce ta hada shiri ni Binta Esiyaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
baya ko ba ta da kyautar sa'ala na ce baya
a yanzu kuma za mu shiga sharhin jaridun Najeriya da baban gidan Jibrin
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar da bangare na cewa yanzu haka dai yawan masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya ya haura 4000 wata sanarwa da cibiyar da ke yaki da cutar ta coronavirus NCDC ta fitar to ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ke gargadi ga al'ummar jihar ta Lagos da su shiga taitayin su ganin yadda suke karya dokokin da aka shimfiɗa na fitowa domin watayawa na yan kwanaki sai kuma jaridar Premium Times ke na cewa yanzu haka wasu 'yan Najeriya 160 da suka makale a kasar Amurka an dawo da su gida ta babban filin jirgin saman kasa da kasa na Nnamdi Azikiwe da ke birnin Abuja kuma tun daga filin jirgin saman ne aka wuce da su inda za a killace su na makonni biyu ita kuwa jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka jami'an tsaro sun yi awon gaba da shugaban karamar hukumar Kumbotso da ke jihar Kano bayan da hukumar sauraron bahasi da kuma yaki da cin hanci da rashawa a jihar ta zargin cewa yayi awon gaba da kayayyakin taimako da aka raba domin yaki da cutar coronavirus jaridar Daily Trust ta rawaito shugaban hukumar barista Moyi Magaji Rimin Gado na tabbatar da kamen da aka yi wa shugaban na karamar hukumar Kumbotso sai kuma jaridar The Nation a daya daga cikin manyan labaran ta ta cewa yanzu haka dai kwamitin da shugaban kasa ya kafa domin yaki da cutar coronavirus a Najeriya ta kai karin gwamnatin jihar Kogi Yahaya Bello wajen shugaban kasa Muhammadu Buhari inda take zargin gwamnatin da yin zagon kasa da kokarin hukumar ko kuma ƴan kwamitin na yaki da cutar coronavirus a jihar Kogi wasu gwamnonin da aka karan su wajen shugaban kasa Muhammadu Buhari sun hada da gwamnatin jihar Rivers Nelson Wike da Ben Ayade na jihar Cross River dukkanin su dai an zarge su da kin ba da hadin kansu ga ƴan kwamitin domin yaki da cutar ta coronavirus wannan ko ya biyo bayan ikrarin da gwamnatin jihar Rivers da kuma Kogi suka yi ne cewa ba su da koda mutum daya mai dauke da cutar coronavirus a jihohin su babin ya ci furin murai Amurka daga Najeriya
da wannan muka kawo ƙarshen shirin nan na musamman daga nan Abuja a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka Ni Madina Dauda da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.